أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. الحمد لله الكريم المنان، الحمد لله الملك الجبار، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد، صلواته وسلامه على المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجرنا من النار. bayan haka ɗan uwan musulmi da muke haddare a cikin wannan masallaci da ma waɗanda suke sauraron muryoyinmu daga nesa, muna isar da saƙon gaisuwa ta addinin musulunci, saƙon gaisuwa ta ƴan aljanna, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga mahaliccinmu Allah da ya hukunta muka kasance rayayyu a wannan safiya ta Litini, wacce take yau 10 cif-cif ga lissafin Ramadan. Hijiran fiyayyen halitta, farin jakada, annabin Allah, annabin rahma, manzon Allah, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, daga Makka zuwa Madina shekara 1446, wanda yake daidai da yau 10 ga lissafin Maris a kalandar masu albashi shekara ta 2025. kuma insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a daidai wannan lokaci na bayan sallar asuba. Har yanzu dai muna nan a cikin suratul Baqara, wanda mun ji bayanai masu yawa game da abin da ya shafi hukuncen saki, idda har ma da takaba. Idan mace mijinta ya rasu, za a iya samu tsarkin mahaifa na wanda mijinta ya rasu shine wata 4 da kwana 10. Allah madaukakin sarki bai gushe ba, yana mana bayani yadda za mu yi zamantakewa da ahalin mu a cikin gida, har sai ya kawo mana bayanin yadda ake yi idan mutum ya auri mace ba tare da ya take ta ba, ba tare da kuma an yanka nawa za a bayar ba na sadaki. Wani irin wannan, akwai hukunci da yake hawa kan wanda ya saki mace a irin wannan yanayi, tare da cewa ya zama da ita na aure ba, an dai ɗaura auren a matsayin ya shiga layin wanda ya ɗaura aure da wannan mata, amma daga baya sai ya sake ta kafin a yi tariya, babu abin da ya shiga tsakaninsu na zamantakewar auratayya. Shi ma akwai hukunci na musamman a kan wannan, wanda duka shari'a ta yi tanadi. Babu wani abu da Allah madaukakin sarki ya bari bai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ba, wanda ya shafi rayuwarmu da kuma neman aljanna gaba ɗaya. Inda mutum yana son aljanna, to tabbas ya nema a cikin karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ko wuta yake son shiga, to ya nema daga mawalan kansa, abinda kwakwalwarsa ta riya masa, ya ci gaba da aikatawa, tabbas ko zai samu wuta ranar alkiyama. Muna addu'a Allah ya sa mu mutu muna raya sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A ci gaba. Allah madaukakin sarki sai ya ce:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريدة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقبة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير.
Allah ya saka da alheri. Ubangiji madaukakin sarki ya ce: wa in talaqtumuhunna, idan kuma kadaru ta faɗo kuka saki matan, min qabli an tamassuhun gabanin ku samu zamantakewa na aure tsakanin ku da su wa qad faradtum lahunna farida kuma hakika ku riga da kun yanka musu sadakin su fa nisfu ma faradtum ubangiji madaukakin sarki yace to za ku ba su rabin abin da kuka yanka musu din illa an ya'fun illa an ya'funa sai fa in su matan sun yafi sun ci ba komai aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda shine wakilin auren da ita yace ya yafi wa an ta'fu aqrabu littaqwa kuma inda za ku yafi din insha Allah madaukakin sarki shi yafi kama da cewa ku masu tsoron Allah ne wala tansaw al-fadl bainakum kada ku manta da bambanci dake tsakanin ku da su inna allaha bima ta'maluna basir ubangiji madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa mai kallo ne ba abin da kuke wanda Allah baya yi wannan aya ita kuma tana karantar da mu a zamantakewa da kuma mu'amala mai kyau dan duk abin da musulunci yake karantar da mu shine ba a so a waye gari a ce gashi tsakanin wani da wani ana takun saka saboda wani abu da ya hado su na mu'amala ba a so a ce tsakanin wani da wani ba a gaisawa saboda wani abu da ya shiga tsakanin su na mu'amala saboda haka yanzu aure yana daga cikin mu'amalat da mutane ke yi idan ya zama na ka aure irin mutane tun ba kai ga gandun zaman aure ba sai kuma kace ka sake ta to eh shakka ka so sawa mutane daban-daban rai na farko ita ka so sawa mutane rai saboda tana ganin ta fita a kangin zama babu aure ta samu miji sai kace ka sake ta ba tare da kuje wani zaman aure ba iyayenta da suke kallon sun huta da takeici yar su tana gaban su yanzu ta samu miji sun huta suna murna sai kace ka sake ta to ina bin ka so sa ma'ana zai bata a mutane da dama rai hatta dangi da sauran su wanda ake kallon yanzu wancan ta samu miji an huta da kallon ta ana jin tasko sai kace ka sake ta to shi yasa sai ubangiji madaukakin sarki yace idan har kun yanka musu sadaki ba mamaki an ce sadakin 200,000 ne to sai ka zo ka ce eh to yanzu kai tunda ka fasa auren ta rike 200 a baka naira 200 kai a matsayin wanda kai ne kace ka fasa auren sai fa idan ita matar ce bayan ka faɗa tace a wannan ai babu komai ai haka Allah ya aiko inda Allah ya rubuta sai mun yi zaman aure ba fiye da za a yi sai mun zauna amma wannan duk ba jarraba ne ai bukandari ne daga Allah dan haka ba komai matar ka sai ta yi hakuri ko kuma wanda shine alwalin ta yace a ba komai rike kayan ka amma kai sai Allah ya ce maka to amma kai din ka kula wa an ta'fu aqrabu littaqwa kai din da ka ba da rabin sadakin da ka bayar suke kokarin su da maka da shi da za ka bar musu ma har da sauraron rabuwar rabin to da yafi kamala a ce kai din mai tsoron Allah ne sai Allah ya ce wala tansaw al-fadl bainakum kada ku manta da fifiko da Allah madaukakin sarki ya sanya tsakanin ku tabbas akwai fifiko akwai bambanci na karfin talatalin arziki tsakanin wani da wani ba mamaki yanzu kai da zaka aure irin su halaka fi su karfin talatalin arziki to dan ka bar musu sadakin da ka bayar wa yansu a matsayin yar ta fara yin wani abu kafin wani miji ya fito a matsayin a dan sanyaya mata rai wannan ya zama shine kaman an bata wani abun da zai sanyaya mata ranta saboda dan tasko da za ta ji sakamakon har an yi gayya gari da gari an daura aure kuma yanzu kai ka ce ka fasa auren to yanzu wannan ta rike ta dan fara juyawa a matsayin jari wannan babu laifi a shari'ance idan mutum ya fahimci wannan to lalle yana da kyau a ce muna kokarin kamanta irin wannan abu a zamantakewar mu kuma za ta yiwa iya samun wannan tsari na aure wanda za a yi ba tare da ya take ta ba kuma ya ce shi ya haƙura yawa sauran bayanan baya kan dama duk muna kallo yana yiwuwa mutum ya zo a yi aure ba shi har ta zo ta haihu bai biya ba shi ba wannan shi ma an yi bayaninsa a baya har kuma ta haihu mutum za ta ga bai biya ba shi sadakin ba to irin wannan kuma daga baya ce zai sake ta to kaga akwai rashin mutunci akwai kuma cin zarafi a ciki yawa to amma dai a wannan fuskar abinda Allah madaukakin sarki ya ce wa an ta'fu aqrabu littaqwa kai miji da zaka yafe musu ma gaba daya da kafi kusa da a ce kai mai tsoron Allah ne shi yasa sai ya ce wala tansaw al-fadl bainakum inna allaha bima ta'maluna basir domin Allah madaukakin sarki mai gani ne game da duk abin da kuke aikatawa. saboda kai duk abin da kai dan neman yardan Allah, Allah ba zai tozarta ladanka ba da kai duk neman yardan sa. A gaba sai Allah madaukakin sarki yake
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
الله يسعدك ومنجي مالوكا كان سركيتي حافظوا على الصلوات حافظوا ala salawati ku kiyaye sallolin nan guda biyar wassalatil wusta da kuma sallar tsakiya wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a gaban Allah domin Allah kuna masu kushu'i da tawadu wa in khiftun amma idan kun shiga hali na firgici hali na tashin hankali hali na yamusi Allah madaukakin sarki yace fa rijalan aw rukbana to ku sallatin rijalan kuna gudu akan kafofin ku aw rukbana ko kuna haya akan ababan hawan ku fa idza amintum amma idan zaman lafiya ya sake dawowa fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun to ku ci gaba da ambaton Allah kamar yadda Allah ya ilmantar da ku abin da ba ku da sani akan sa ba ubangiji madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi ya karantar da mu abubuwa kaman haka. Na farko Allah yana mana gargadi da ishara ga cewa mu kula da sallah. Sallolin nan guda biyar. Hafizu ala salawati. Ku kula, ku kiyaye, kuna yin sallah yadda ya kamata. Wassalati wusta da kuma sallar tsakiya. Salloli guda biyar din nan su ne abin da ake so mu kula da su. An samu wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin karkara wanda ya shigo masallacin Madina ya zo ya sallama ya zo yin fatawa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah na zo ne ne tambaya manzo Allah ya ce ina jin ka ci gaba ya ce yanzu idan mai salloli guda biyar ban ƙara komai ba akai guda biyar din kawai nake na yi azumi na Ramadana ban ƙara komai ba akai iya Ramadanan ne sannan na yi aikin haji ban ƙara komai ba daga aikin hajin nan iya wannan ne ko zan shiga aljanna ko manzo Allah ya ce wasu a kuce makuwa za ka shiga aljanna sai ya ce aiko na kiyaye iya waɗannan zan yi ko ba abin da zan ƙara manzo Allah sai ya ce wannan ya rabauta in yayi gaskiya yawa saboda mu lura salloli na farilla nan su ne abin da kamsu salawatin faradahunna Allah salloli guda biyar su ne wanda Allah ya sanya mana wajibi mu yi su amma babu laifi idan mutum ya ƙara da sauran nafilu sunan kaman bonus ne ko kuma ƙari ne akan ladanka saboda ana iya samun ka samar da gibi-gibi yawa wannan gibi-gibin da zaka haifar a sallolinka guda biyar din sallolin nafilu da kake su ne Allah zai samu laifuwa ɗebo domin a ranar alkiyama idan mun je farkon abin da za a yi mana hisabi a kai a tsakaninmu da bautan Allah madaukakin sarki shine Allah zai ce mala'iku a dauko file ɗinka na sallah a kade masa kura a banka da a ga ya kai sallolinka guda biyar to da irin lura da irin wannan sai na Umar lokacin yana kalifanci in ya tura tawaga yakan gaya musu cewa du abin da kuke wannan na saka ku ku jingine shi lokacin sallah ya kai sallah sai na Umar kwata kwata ya kyamaci mutumin da baya son yin sallah har ma yake gaya musu to du wani wanda zai tozarta sallah to kullalle ba shi da amana babu da nutsuwan cewa zai kiyaye amana da muka daura masa shi yasa hatta lokacin da Abi Lu'lu al-Majushi ya caka masa wuka mai dafi ya yanka masa hanji sai da Umar yana suma yana farfadowa amma in ya farfado aka ce masa as-sala ya amir al-mu'minin sai ya ce amma la hazza fil islam liman taraka as-sala je na rantse babu wani kaso ko da gurgurdan kwayan sarra ne ga wani mutumin da ya bari yin sallah duk wani wanda ya ne da yin sallah to ba shi da rabuwa cikin musulunci yanzu sai ka auna da masu cewa ba a yin sallah ko kuma suna tutiyar cewa su musulmi ne duk wanda ya dauka shi musulmi ne kuma sai ya zama baya sallah to sunan wannan arni jan nabi sallallahu alaihi wasallam wa man tarakaha faqad kafara duk wanda ya ne da yin sallah to sunansa kafiri inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To dan haka idan mutun yana yin sallolin nafilu a ranar alkiyama, idan an duba file din sa na sallah sai aka ga akwai gibi-gibi, Allah zai ce wa mala'iku unguru hal li abdi shay'in min an-nawafil, ku duba ko bawa na da wasu abubuwa da ya aikata na nafilu, fa akmilu bihi ma dayya'a min faridatihi, ku dauko nafilin ku cike gibi-gibin da ya bari na sallolin sa na farilla. To daga nan sai kaga mutun yayi sikenin ya wuce, ma'ana sai mutun ya tsira. To dan haka ne azumi na Ramadana wanda muke ciki yanzu shine abin da yake wajibi a kanmu, ba daura mana ba yin wani azumi na daban. Amma babu laifi dan ka kara da sauran azumummuka da ake, kamar azumi shida da ake bayan sallar Ramadana, bayan azumin Ramadana, bayan sallah in an yi azumin Ramadana mutum zai azumi guda shida a cikin watan da ke bin Ramadana din. Ko kuma idan watan aikin hajji ya kama ranar 9 ga wata, ana tsawon arfa can da suka je aikin hajji, kai kuma kana ƙasa Najeriya, za ka yi azumi guda ɗaya. Ko kuma ranar Al-Muharram 9 da 10 za ka yi azumin Tasu'a da Ashura. Ko kuma ranar Litinin da Alhamis mutum zai ke yin azumi duk Litinin da Alhamis don manzon Allah har ya koma ga Allah yana yin wannan azumi. Amma tambaye shi saboda sahabbai in sun ga annabi yana yin abu sai sun matsa, sun ji meye hikimar da yasa yake yi a wasu lokuta. Wasu lokutan kuma sun ga yana yi kawai suka ci gaba da aikata ba tare da sun tambaye shi ba. To wannan da suka tambaye shi, annabi me yasa kake yin azumi Litinin da Alhamis, sai ya ce amma ranar Litinin da ko ga ina azumi, wannan ranar ce ranar da aka haife ni, dan haka nakan tuna ranar haihuwata ta hanyar yin azumi. To kaga kai me cashewa ka bi gari kana rali, kana tada hayaniya, kana hana mutane bacci, idan har da gaske kana son annabi sallallahu alaihi wasallam, to ga abin da annabi yake yi. Manzon Allah bai ware duk shekara ba a matsayin ranar da zai zo yi biki ya shagali. Manzon Allah ya ware duk mako ne, duk satin duniya manzon Allah yakan tuna da ranar da aka haife shi. Wani irin tunawa yake da ita? Shagali yake ko ya sharholiya? A'a, bautan Allah yake. Manzon Allah azumi yake yi. Duk ranar Litinin manzon Allah zai azumi, duk Litinin ta duniya sai fa bashi da lafiya. Sannan duk ranar Alhamis manzon Allah yakan yi azumi. Nan kuma aka tambaye shi me yasa kake azumi ranar Alhamis, sai ya ce saboda wannan ranar ne Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku suke tattara files na ayyukan da mutum yake na mako. Kaga wani tsari na compilation na ayyuka da muke yi. Duk abin da muke da ma'aimin sani ma yafizu min qawli ko illa ladayhi raqibun atid, duk abin da muke ana kididdigewa ana rubuce shi. To mala'ikun suka rubuta na yini guda awa 24 sai a nade a aji. Awa 24 a nade a aji sai an yi kwana 6 na 7 ma'ana ranar Alhamis kenan, sai a tattara kundin abu a tattara shi tsaf, sai a yi gaba da shi a je a aji. Shine wannan kayan aikin ka gaba daya na mako guda. Haka kuma za a ci gaba zuwa wata Alhamis din a aji, in yi wata guda sai a daure a ce wannan na watan Muharram ne misali, har a zo kan Zulhijja an kare watanni 12, sai a tattara kuma a hada su a daure amma a matsayin wurin dauri guda daya, ce wannan aikin sa ne na shekara. To manzon Allah ya ce ina kaunan a ce an daukaka aiki na zuwa sama tare da nayi wani gagarumin aiki na ibada, shine ibadan azumi. To da Allah ya ce hafizu ala salawati, ku kula da salloli, was salati wusta da sallar tsakiya, wacce ce sallar tsakiya ne ga sallar tsakiya, sallar isha, sallar tsakiya, sallar la'asar. Akwai wata fahimtar ta daban? Yanzu sallar asuba bata fi kama da sallar tsakiya ba? Na'am. Ya yi ka duba za ka ga kamar azhar da la'asar suna tare a can, magharib da isha suna tare a can, ita kuma tana tsakiya. Yawwa. Akwai wani fahimtar kuma ta daban? Babu. To waɗannan abubuwa uku da muka faɗa duka akwai wasu daga cikin magabata da suka ambata cewa ai sallan tsaki ana nufin sallan isha ce. Me yasa suka ce sallan isha? Suka ce saboda sallan isha ta fita daban. In an yi ta barci ake kwantawa a yi. Su kuma sauran sallolin ana yin su ne kuma ana ci gaba da sauran abubuwa da ake. In kai sallan asuba a ka'ida bai kamata ba ka koma ka kwanta barci. A ka'ida bai kamata ba ka koma ka kwanta bacci tare da cewa ka koma baccin ba laifi kai ba, amma bai kamata ba ka koma ka kwanta bacci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allah ka sa albarka wa al'umma ta du abin da suke na cikin duru-duru, ma'ana lokacin asubahi isama ko neman kudi kake ka dage da nema a gidi irin wannan lokacin zaka ga biyan bukata ko hadda kake so ka dage da kama tilawanka a daidai irin wannan lokacin. Shi yasa zaka ga duk tsangayu duk ma wasu ba su san hikimin hakan ba, ana da yi ne wannan sanyin asuba din karatu ya fi shiga kai ko karatun boko ka tafi ka gwada ka gani ka gwada tisa handout ɗinka daidai lokacin bayan sallar asuba zuwa huduwar rana ka gani karatun da zaka yi na dan wannan bai wuce minti 40 ba ko awa daya, to yafi kai awa biyu kana karatu a wajen wani lokaci wanda ba wannan ba. Akwai albarka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mana wurin Allah. To kaga sai suka ce to sallar asuba kaga an yi akan shiga wasu shugulgula haka azhar da asar haka magariba ba a yin ta kwanta amma insha ba. Sai suka ce to ita ce bare naka ita ce sallar tsakiya, wannan su abin da suka dauka kenan a matsayin dalili. Wasu kuma suka ce a sallar tsakiya nan sallar asuba ce, me dalilin su suka ce ai saboda azhar da asar suna tarayya a lokaci, magariba insha su ma suna tarayya a lokaci, amma asuba ita kadai ce wanda sai an yi tazarar lokaci ana bacci sai a tashi a yi ta, sai an yi tazarar lokaci bayan yin ta kafin a yi asar, saboda haka ita ce bare da haka ita ce sallar tsakiya. Su kuma da wannan suka yi kiyasin lissafin su, amma akwai bayani kuma wanda ya fi duka waɗannan bayanan ƙarfi shine bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a ranar yakin Khaibara. An yi gumurzu, an yi tirjiya a ranar yakin Khandaq, afwan, an yi tirjiya saboda tonan gwalolo da suke, har daga ƙarshe Sayyidina Umar ya zo yana faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane sun cutar da mu ba mu yi sallar al'asar ba, ma kittu an usalli al'asar ya rasulullah, ban yi sallar al'asar ba manzon Allah, wannan mutane ba su kyauta mana ba. Shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi ma ban yi sallar ba, dan haka sai yake cewa mala Allahu quburahum wa ajwafahum naran shagaluna an salati al-wusta salati al-asr, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa. Annabi yace Allah ya cika kaburburan su da kuma cikkunan su da wuta, saboda me yace? Saboda sun hana mu, sun shagaltar da mu, ba mu samu mun yi sallar tsakiya ba sallar asr. Don haka wannan magana ka zo karshe kenan, babu wani dalili da zaka kara kawo da ya wuce wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sallar asr a matsayin sallar tsakiya, saboda haka sallar tsakiya ita ce sallar asar, tare da cewa kaga wani abu sai zama bawi ba kamar yadda muka yi tsammani ba. Asuba azhar tazara yana da yawa tsakanin su, amma azhar da asar a kusa suke, magariba ya sha tabbas suna tarayya, to amma haka manzon Allah ya kasa ba, azhar da asar can da asar tana tsakiya, magariba ya sha suna nan, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa, dan haka sallar al-asr ita ce salatul wusta, wallahu ta'ala a'lam. Wa qubulillahi qaniti, da kuma ku tsaya a gaban Allah kuna masu khushu'i da tawadu, kaskantar da kanku a gaban Allah. Sai Allah ya ce wa in kiftum, amma kun shiga firgici. Wannan shine a rukunin farko na karantar, rukuni na biyu da ayoyin suke karantar da mu shine abin da ya shafi sallan tsoro, salatul khawf. Sallan tsoro tana nan mataki na farko na sallan tsoro shine za ku yi sallan asalo kamar haka. Za ku zo idan tsakaninku da abokanan gaban suna ta bangaren alƙibla ne ko kuna ta yamma, dole kuma yadda alƙiblan take nan za ku kalla ku yi sallah. To in kun zo kun kabbara sallah, to za a samu wasu sai su tsaya suna gani. Sahu biyu za ku yi, sahu na baya su ne masu gadi, sahu na gaba kuma da su ake yin sallah. To yadda ake yi shine in liman ya kabbara sallah zai yi karatun Fatiha da sura, zai yi ruku'u, duk za a yi ruku'u tare har da sahun baya. In ya dago sami Allahu liman hamida, su ƴan bayan nan za su ci gaba da tsayawa kekan kaman fulwaya, ba za su yi ruku'u, ba za su yi sujada ba, baya rabbana wa lakal hamdu, za su jira har sai sahun gaban nan sun fadi sun yi sujada, sun gama sujadodin su guda biyu tare da liman, sun dago sun miƙe, sai su kuma waɗancan sai su fado su yi sujada, sai su sake tasowa su miƙe, yawa sai su miƙe, sai a ci gaba da karatun sallah har a ƙare sallah din. Wannan shi ne yadda za a ke su, ba za a yi ruku'u tare da su, amma sujada ba za a yi tare da su ba. saboda Allah madaukakin sarki ya fada mana ya ja mana hankali ya ce su a cikin suratul nisa su kafirai mushrikai suna so ne ku shagala da sunan kuna bautawa Allah madaukakin sarki su kuma sai su zo sai su muku kwafda su gama da ku lokacin kun yi sujada duk sai su zo su murkushe amma yanzu da wannan kusan ga kuna da dabara an yi ruku'u tare rabbana wa lakal hamdu sai aka ga yan gaba sun fadi su kuma wadannan sun tsaya tare da makamansu a hannu suna jira su ga waye wani matsiyacin ne zai tunkaro su gama da shi kuma ya halatta wannan har sallan ana iya fita wannan kenan wannan ita ce sifa ta farko akwai sifa ta biyu idan ana yaki din da abokanan gaba sai ya zamana yakin ya danyi tsamari to yadda ake shi ne za a zo za a yi raka'a ta farko kuma raka'a biyu ake za a yi raka'a ta farko tare da malam liman in an yi raka'a ta farkon nan shikenan sai shi liman ya tashi tare da sahu na biyu in sun tashi sun tsaya sai sahu na baya in liman ya kabbara sallah aka fara sallah to liman zai yi ruku'u tare da su gaba daya in an dago daga ruku'u zai tafi yayin sujada tare da sahun farko in an dago daga sujadodin sai sahun farkon da sai su dawo baya sai sahun gaba sahun baya kuma sai su dawo gaba sai su karasa wannan sujadodin da ba su yi sai su dago su bi liman a karasa wannan sallah din wannan shine sifa ta biyu akwai sifa ta uku wanda liman zai yi raka'a ta farko tare da sahu guda daya su kuma sauran ba su cikin sahu amma sun yi alwala suna kallon abokanan gaba idan yayi wannan raka'an farkon in ya taso ya tsaya to zai ci gaba da karatu su kuma wa atim muli an fusi sai su cika ta sallah su da kansu sai su yi sallama sai su koma su karbi wadancan yan uwansu da ba su yi sallah tare da liman ba in sun karbe su sai wadancan din su dawo sai su karasa raka'a daya tare da liman ragowar raka'a ɗayan da yayi da wadancan bai cika ta ba shi kuma yana tsaye na ta karatu har sai sun zo da in sun zo din zai ji alamun zuwan su ba wai gawa zai kalle su ba in sun kare wannan raka'a tare da shi kuma zai zauna yayi ta tahiyya ba zai sallama ba har sai ya ji cewa ba sun dawo ma'ana sun cika to raka'a guda sun zauna zikir da duk tsawon lokacin da ya kamata a ce sun yi tahiyya sai ya sallama sai su yi sallama tare kenan duka bataliya guda biyu din kowa ya samu raka'a tare da liman wato wannan shine kuma kowa ya yi raka'a daya shi kadai wannan sun yi raka'an farko tare da liman sun yi ta biyu su kadai suka yi sallama suka tafi nan kuma ya halatta kaga ba a riga liman ya sallama to amma anan ya halatta su sallaye kuma su tari abokanan gaba domin yan uwansu da su samu riban jam'i su ma sai su zo su goyi a bayan liman a yi raka'a ta ƙarshe tare da su sai kuma su tashi su cika tora raka'a ta ƙarshe sai kuma a yi tahiyya liman ya sallama su sallame tare da liman duka randuna ko bataliya biyu din kowa ya samu sallah ta jam'i abin lura nan shine jama'a sallan jam'i wajibi wajiba ce dole mutum ya amsa wa sallan jam'i annabi sallallahu alaihi wasallam garin madina gari ne mai yawan tsaunuka da duwatsu da ramuka haka nan wanda mutum baya kallo zai yi tuntube bulando ya fasa farcensa da sauransu to wani daga cikin makafi daga cikin sahabban manzon Allah na wancan lokaci ya taso taka na sai zo masallacin madina yake tambayar manzon Allah izini ko ya halatta ya zauna a gidansa yake yin sallan isha da asuba saboda lokaci ne na duhu kuma ba shi da dan jagora haka ya fada yace wallahi sai ka'idin bani da dan jagora ko ya halatta da ke yin salloli na wannan lokutan duhu din a gida annabi sai ya ce ba sai ya ce kama hukumi har sai da ya tafi hatta iza wallah kala sai annabi ya ce ku dawo min da shi aka kira shi ya dawo manzo Allah ya ce hal sami'tan nida idan an kira sallah kana ji yace yana ji yace to dole ka amsa matukan da an kira sallah kana ji to dole ka amsa ka zo masallaci ayi sallan jam'i tare da kai anan zamu gane kuskuren wasu daga cikin mutane wanda ana kiran sallan suna ji kuma sai su shantake su ci gaba da abin da suke babu ruwansu da sallah a cikin jam'i wannan kuskure ne dan haka dai ko da ana yaki ba daukewa mutane ba sallah a cikin jam'i wato mu gane muhimmancin sallah a cikin sallan jama'a ko ana yaki ba yafi mana sai mun yi sallah to wannan aya ta biyu din da Allah madaukakin sarki yace wa in khiftum farijalan aw rukbana, idan ana cikin firgici wannan salloli mabambanta da muka ambata salatul khauf ba zai wa Yusuf ba, sai Allah ya ce to farijalan ku ci gaba da yakin afzazan, kowa ya sallar shi kadai. Wannan salloli da muka faɗa a yakin ake ana filin yakin, amma da dan nutsuwa kadan akan wannan da Allah madaukakin sarki ya bayyana ta yanzu a nan. Ita wannan firgicin ya kai firgici, gumurzun yayi gumurzu, har yi kawai kake ji ta ko ina bom bama bamai ne suke tashi. Misali to yanzu ba daukewa mutane yin sallah ba, amma kowa zai sallah kuma kan lokacin ta, kana Allahu akbar, kana waskewa, kana kai sara, kana kai sara da duka, kuma kai ma kana kai wannan haka za a yi sallah, ana imani kenan. Mahayi akan doki yana tafiya yana sukuwa akan dokin sa, yana wawwazgewa yana kai sara da suka kuma yana sallah. In yanzu ne yana tuka motarsa ta igwa ko yana juya machine gun ɗinsa, amma kuma yana sallah, ba za dai ga yayi hukuku da sujada ba, sai dai ya kwatanta cewa kai yanzu yayi hukuku. Subhanar rabbil azim, yana harbi, yana yin abin da ya kamata da bindigarsa, domin kakkaɓe abokan gaba har ya sallama a haka, kuma anan ba buƙatar kallon gaba. Wannan ita ce rukunin sallah daga cikin kayfiyatu salatul khauf ta ƙarshe, ita ba a yin ta tare da lima, kowa zai yi shi kadai, amma fa lokacin sallah ne kuma dole sai yi. Yawa da wannan za mu fahimci mahimmancin sallah akan lokaci har yanzu. Yawa ita wannan aya ta karantar da mu sifan sallan tsoro, kuma ta karantar da mu mahimmancin yin sallah akan lokaci. Sallah akan lokaci dole ne. Shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake ce masa wani aiki ne Allah madaukakin sarki ya fi so da mu kiyaye mu ci gaba da yi. Sai manzon Allah ya ce as-salatu ala awwal waqtiha, yin sallah farkon lokacin. Sallolin nan guda biyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo a fadan Allah a daren da suka yi Mi'raj tare da Jibril, ya karbo su ne za a ke yin su a lokuta mabambanta. Shi yasa ma Allah madaukakin sarki ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, ita sallah fa wajiba ce akan masu imani na lokaci kayyadaddi, tana da lokaci kididdigagge na musamman, ba wai kawai duk lokacin da kaga dama ba da zafi, kuma ba a kiran kowace sallah sai in lokacin yin sallan ya shiga kafin sai a kira, domin ai ilani wa mutane fa cewa lokacin sallah kafa yayi, dan su yanki abubuwan da suke su taho masallaci domin halartar sallah a cikin jami'i. To salloli da ake yi tunda suna da lokaci, ya aka yaka gane lokacin? Jibril ne musamman kuma ya sauko ya karantar da Annabi a sallah, ba turo Jibril ya gaya wa Annabi ba, sai aka ce Jibril ka je ka dauko manzon mu ka taho mana da shi, za mu ba shi wani nau'in ibada. Yanzu ya dauko shi suka tafi wurin Allah ya karbo salloli, amma a koya masa lokutan sallah da kuma yadda ake yin sallah. Jibril ta kana sai dinga saukowa a kowace sallah, sai da Jibril ya sauko sau biyu, in kai biyu sau biyar goma kenan, Jibril sai da ya sauko sau goma domin karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah da kuma sifan yadda ake sallah. Ya zo manzon Allah farkon lokaci na asuba, ya zo suka yi sallah. Ya zo manzon Allah ƙarshen lokaci na asuba, ya zo suka yi sallah. Haka azhar, haka al'asar, haka isha, magariba kuwa da zarar rana ta faɗi ita ba ta da lokaci na biyu. Magariba da zarar rana ta faɗi ba ta da lokaci na biyu. Rana tana faduwa idza wajabat ash-shams hana waqtin salati al-maghrib, da zarar rana ta faɗi to lokacin sallar magariba ya yi. Tana faduwa shikenan, sai a kira sallah, a yi kokari, a yi alwala, kuma sai a yi aiwatar da sallah. To haka Jibril ya zo ya kwatanta wa manzon Allah lokutan sallar nan, sai kuma ya kara masa da cewa ha baina hazainal waqtayn, tsakanin lokuta biyu nan da na kwatanta maka. Misali a ce yau ya zo a farkon lokaci, gobe sai zuwa ƙarshe, haka yau sauran sallolin duka daga ƙarshe. Sai ya ce manzon Allah to tsakanin lokutan nan guda biyu mabambanta da nayi maka sallah kaza, to shine lokacin wannan sallah din. Bayan ya wuce wannan lokaci kuma ya koma lokaci na matsala, mutum zai abin da ake ce masa qara'i ko qada'i, ya zama ramawa zai yi kenan. To saboda haka dai mu lura da bayanin da Allah madaukakin sarki mana a wannan gaba, cewa ita sallah ba a dauke wa mutum koda ana yaki, to ina ga kuma ana zaune lafiya. In har ana yaki an ce sai kai aimin babi aulaku, a ce ana cikin zaman lafiya ne, masallaci zai ke cika. Amma abun takaici da ban firgici shine a duk lokacin da Ramadana ya tsaya, mutane sun fi kulawa da ba wa sallah mahimmanci, tun daga asuba har isha za ka ga masallatai cika suke yi da kamfar waje. amma da zarar Ramadan ya wuce ba
to
washe garin sallah ba kware kuwa sai ka nemi masallatan ka rasa wannan akwai kuskure da muke aikatawa tabbas tare da cewa abin da yasa mutane suke samun karsashi da kwarin gwiwa halartowa sallah din saboda mungayen shaydanu da suke hana mutane neman lada a wajen Ramadan an kama su an dauke alamun cewa an daure sai shi yasa kake samun dama har ka goke salloli guda biyar din a cikin jami'i har ka ga masallatai suna cika har waje amma da zarar Ramadan ya fita an sake su dan haka su kuma za su koma sun dawo ne da man da haushin abin da mutane suke yi bari su bata mutane aikin su to kai kuma kai iya kokari kar ka sake shedan da ƴaƴansa su lalata maka aiki kada ka zama abidu Ramadan yawa dan haka shi yasa malamai suke cewa sai su aro wancan aya cikin surata Ali Imran man kana minkum ya abudu muhammadan inji Allah madaukakin sarki inji sayyidina abubakar fa inna muhammadan qad mat wa man kana minkum ya abudullaha fa inna la hayyul la yamut wa ma muhammadun sayakaratu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila lanqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falam yadurra Allahu shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin Allah madaukakin sarki yake fada sallan sayyidina abubakar ya hada da wancan jumloli da na fada da farko malamai sukan dauko jimlolin sayyidina Abubakar dan su jingina ga Ramadan she man kana minkum ya abudu Ramadan fa inna Ramadana qad mada a cikin kulume bautawa Ramadan to sai Ramadanan fa ya shudi wa man kana minkum ya abudu Allah amma duk wanda wa Allah yake bauta fa inna Allah hayyun la yamutu Allah fa ya mutuwa a kowanne wata ba kai masa bauta ba sai a cikin Ramadanan illa iyaka a Ramadanan akwai wata falala ta daban da wasu albarkoci nau'ika mabambanta da Allah madaukakin sarki ke baiwa bayinsa a sakamakon jajircewarsu da kulawarsu ga ayyukan ibada a cikin wata mai alfarma na Ramadan akwai ruɓanya ayyuka da kuma kankaran zunubai a hannu guda da kuma yantar da bayi daga shiga wuta kuma ina ganin za mu dakata saboda karatuwar lokaci idan Allah mai kowa mai kullum ya yarda gobe za mu ci gaba daga yadda muka tsaya don bayan wannan bayani din an kawo bayanai kuma da suka shafi an sake komar da mu tsari na rayuwar gidan aure har yanzu idan mutum ya rasu ya bar mace da za ta yi ta kaba akwai wani bayani ƙari har yanzu da Allah madaukakin sarki ya yi domin mu kula saboda